Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Alhamis 20 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Amurka ta gargaɗi Rasha da cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani da ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji. Wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta ɗauki matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsan lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran.
To kanin labarin kenan. A fannin rahotanni za a jaddada wata daddiyar gaba tsakanin matasan wata unguwa a birnin Accra na ƙasar Ghana da kai ga rasa rayuka da zaman tsartsar a sassan birnin.
Wai wanga fada ya jima. And so ina duba inda yan tsaron mu sun improve intelligence.
Za a ji wani abun sosarai na mutuwar wata budurwar da aka raba ta da budurcinta a birnin Maiduguri Najeriya.
Ine kamar yare tsinkinta ta yi ihu mutane suka gathering sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan bacinjinta. To daga nan sai ta koma daki sai ta cika makanta.
Idan mun nufi jamhuriyar Nijar kuma za a jaddada yan gudun hijirar Boko Haram ke neman na abinci ta hanyoyin banta kai.
Yara kanana yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintan tsakuwa da sauransu ba komai ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani ga ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rashar mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diflomasiya domin warware rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a jiya Laraba. Mun yi wa Rasha ta yin wani bayyanannen zaɓi, wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diflomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun a lafazin Blinken yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin muryar Amurka a gabashin Turai Miroslava Gongats. Tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shi da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, Sakatare Blinken ya ce Rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi sannan ta girke sojoji kusan 100,000 a bakin iyakar Ukraine waɗanda za a iya rubanya adadinsu cikin ƙanƙanin lokaci na bada umarni. Blinken ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da agazawa Ukraine da kayayyaki, inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba. A halin da ake ciki kuma wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba Biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Bisa tarihi fara yaƙi yana da sauƙi, amma kawo ƙarshen shi yana da wuya. Shi yasa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban Rasha Vladimir Putin mamaye Ukraine. A ta bakin Sanata John Cornyn yayin wani taron manema labarai jiya a ginin majalisa na Capitol Hill. Haka kuma alƙawuran da ake yi wa Ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata Putin ba. Kada a yi kuskuren fahimtar lamarin. Burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shi ne mu dakatar da Putin, sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye Ukraine, kamar yadda Cornyn ya ƙara tsokaci. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taba yin garkuwa da shi a kasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsalan barganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da ƴan wasu ƙasashen yamma a yin asalin Iran waɗanda Iran ɗin ta ke tsare da su. Barry Rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a Twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya Laraba a wajen otel ɗin Palace Coburg da ke birnin Vienna, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfaɗo da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri wanda a takaice ake kira da JCPOA wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015 inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya. A madadin hakan ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan kasashe suka kakaba mata. A jiya da safe Rosen ya isa birnin Vienna ta jirgin sama daga birnin New York. Yana cikin Amurkawa 52 waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a Tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin Amurka a 1979 lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hambarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan Amurka.
To an jima kaɗan Haninku za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana inda wata daddiyar jikakka tsakanin matasan wata unguwa ta kai ga rasa rayuka akalla biyu baya ga jin raunuka. Tuni dai aka baza jami'an tsaro a sassan birnin. Hawwa Abdulkarim gare ki.
Wannan karar bindigan da yake shine barke tsakanin matasan anguwar Nima inda aka fi sani da bakin kwata a nan birnin Accra, Ghana. Rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutum biyu da kuma jikkata mutum daya. Sai mazauna masu sana'a a anguwar suna zaman daddar kamar yadda suka bayyana.
Ni na zo na iske fada na gani ni ba san komai ciki ban ma kai ne muna aiki nan ga amma ya bar aiki ya je su yau muna jin customers na zo suna wucewa to muna Allah sai police ya wasu bar mu aiki
a dingan gande faru ga mu ba mu ji dadi ba ari masu aiki ma ba mu san da zaman da kuma muna zo ne an zo an bi mutane da huka ke da kuni da kaina da ke sai ga an bi ni da huka yaro na kuma ya doki moto zai doki passenger bullet ya zo ya buga kafar shi ya fito
kin taba gani ruwa ga
ba yana taba gani ba mu in ba jiya ba amma yanzu da haka haje muna police an kalle mu kwance ah tunda sojoji da police sun zo sau shi hankalin mu ya kwanta.
Masani a harkokin tsaro Malam Adib Sani ya danganta afkuwar lamarin da sakacin jami'an tsaro saboda wannan da dadiyar fada ce tsakanin matasa. A fadarsa ya ce da a ce 'yan sanda ko hukumomi sun bibiyi batun da ba a kai ga rasa rayuka ba.
Wai wanga fada ya jima and so ina duba inda yan tsaronmu sun improve intelligence inda suna on the ground suna jin magana suna gather intelligence inda mun iya mun gane kaman akwai wanga fadan da zai iya kawo muna damuwa in ba take action but unfortunately to gashi mun duka mun ga abin da ya faru yana kuma present muna wannan opportunity ne mu duba a cikin maganan gangs a cikin zangonnin mu so that mun iya mu take action.
To Malam Adib Sani, bayan wannan tarzoma kamar yadda muke gani yanzu duk jami'an tsaro sun kewaye nan, wani mataki ya kamata da su dauka?
Ina ga manyan tsaro suka je suka ga babanmu Professor Sheikh Osman Nuhu Sharbutu wato shine chief imam ana yana da daraja kwarai a cikin zangonnin mu kuma ana respecting shi shin through office shi an yiya a make sure kaman wanga bai kuma yi.
Yayin da shugaban ƴan sandan Greater Accra DCOP ED Sedu Lansa tare da tawagarsa suka kai jiki inda lamarin ya auku sun yi wa matasa gargaɗi kamar haka.
Nan ya ka ga mu yi jin da kuma muna so mu ga mu kuma zaman lafiya kuke so kowa ya samu kasuwanci kuma ku zauna bakin ya ku sha iska
who will come after them and settle them so that you can have peace of mind.
Har ila yau, ɗan sanda na furatar shugabanni ɗan bangar Hawa Abdulkarim Yankfaniya, sashen Hausa na Murar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa cewa shekara guda da yayi akan mulki ya ga abin da ya kira kalubale da kuma gagarumin ci gaba, yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a Fidar White House. Shugaban ya fara da fadin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata, ya kuma bada misali da karuwar Amurka da suka karbi allurar rigakafin COVID-19 cutar da coronavirus take haddasawa. Ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin Amurka won ya ragu sosai. Biden ya ce kamata yayi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen COVID-19 fiye da haka, amma yanzu muna yi fiye da hakan. Laraba ta kasance rana ce da Amurkawa za su fara odar abun gwajin COVID-19 na kyauta. Kokarin da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kada ƙuri'a jiya Laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa, amma da alama kila haƙar su ba za ta cimma ruwa ba. Yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai 100, babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar Republican za su ba da goyon baya ga shirin, wanda zai ba da damar rika saka idanu a zaben kasa gaba daya domin a canza sabbin dokokin zabe waɗanda aka zarta a majalisun jahohi 19 na jam'iyyar Republican.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu birnin Maiduguri Najeriya, inda wata budurwar da aka raba ta da budurcinta a ƙarfi da yaji ta mutu au bayan ta kashe kanta au bayan an kashe ta. Tuni dai wanda ake zargin ya shiga hannu, ga Haruna Dauda da rahoton.
Andai kame wannan mutumin ne a jiya, ya yi ma wannan yarinya fyaɗe yar shekara 16 haihuwa, yayi da ya kule ta a ɗaki. Sannan wani bayani ya nuna cewa yarinyar ita kashe kanta da kanta. Sai dai har ila yau babu wani bayani game da gaskiyar wannan lamarin, suka ce suna bincike a kai. Rundunar ta Hafisa da mun nema aka cin ƙungiya mai zaman kanta ne wanda aka fi sani da NGO, kuma yarinyar aka ce tana aiki a gidansa ne. Ake zaton cewa ya hallaka ta har lahira, wanda kawai binciken da zai tabbatar da hakan. ASP Sani Shatta bayari shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno wanda ya tabbatar da akuwar lamarin.
Wani mutumin he has been arrested, question is on. Ne da ba a sacenin gaskiyan ba, shi ne kamar ya rasa ɗinta sai ta yi ihu, mutane suka gathering sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan bacin jinta. Daga nan sai ta koma ɗaki sai ta caka ma kanta, amma dai abin da ya zo mana kenan sai bincike ne zai tabbatar mana da gaskiya, amma muna bincike ne.
Mrs. Lucy Nana wata mai kare haƙƙin bil'adama ne, musamman ma mata da ƙananan yara, ga abin da ke cewa game da akuwar lamarin.
Wa ba wai ina jin don shari'a ba, aiki na dama kare haƙƙin mata da yara na kama hanya, sai na kira commissioner sports commissioner sai na buba da yake muna angwa daya da yake waya da critical stakeholders a wancan tsakanin 203 sai na kama hanya tije police station.
Haka
na kama hanya na je police station, na zo na ga 'yan mata kanana guda uku, sai ko na ga shi yaron da ayyayi cewa yayi wa yarinya fyaɗe. Kuma ko ya kashe ta, kai ta kashe kanta, shi an gaibu sai Allah da yake, ba wanda yake guri.
Hukumar Yunan ta tabe waɗannan 'yan mata game da abin da ya wakana, ga abin da take cewa.
Yara 'yan mata da ne musu ne interview, ina da muryoyin su, suka ce wai sun ji tana ihu suna zuwa ne dama, yana waya sai ya kira su su hudu ne a guru. Sai wannan yayi haka, sai wannan nuna sai ta ce ita, sai nuna ita yarinya mai rasuwa Aisha a Umar kenan, sai kuma sai shi abin da ba ma shiri da shi mai sai yake kira da sai ta je yana tana zuwa daki sai kulle daki kanta. Sai daga baya kuma sai suka ji yarinya tana iyo.
Ko kuma Yusuf Nana ta san alakan wannan saurayi da wannan marigayiya?
To dai mata wata tambaya da bai iya bani ansa ba ka ce kana so ka aure ta ne eh ka je iyayenta sun san ka basu san ta ba su san ka ba to kaga yayi kariya
to yanzu a takaice dai lokacin da mutane suka isa wurin sun isa sun ta da ita rai ne ko kuma ga wanda ne suka gani
a'a sun same ta da ranta tana kwance ma shi da fara mai ga ni waya ya zobe ka jini akan bakin wukan ba wani ne yanzu ci ka gani sai juya ta kana sai ga jini yace ka gani fa akwai jini so wanda yazo din ne shi ya san
kuma rajisul nana kenan mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama musamman mata da ƙananan yara ke bayani game da kisan da ake yawa wata yarinya da ake kira Aishatu Umar a nan cikin garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger inda matasa akasari yan gudun hijirar Boko Haram da ke fama da matsananciyar fatara ke bin tituna suna kwasar tsakuwar da aka gina titunan da ita suna sayarwa don neman na abinci. Daga yankin Difa ga Abubakar Isa da rahoton.
Matsalar tashi hankali na Boko Haram ya kawo rishin ayyuka na yau da kullum. Wannan rishin aikin ya saka al'umma wani hali na kaka nikai musamman ma 'yan gudun hijira. Inda rishin aikin ya kai su tonon tsakuwa na jikin sabin hanyoyin kwalta wanda aka yi albarkacin babban sallar da kasar Niger ta zama jamhuriya. Duk da kwasa da tonon tsakuwa yana kawo illa ga hanyoyin su kam 'yan gudun hijira a ganin su hanya ce wanda za su su sha musamman ma yara kanana. Ɗan mata da samari masu tonon sakuwa na kwalta wanda ba su so in ambaci sunayen su ba.
Da karfe 6 za mu taso mu zo nan. Mu zo mu surba grabe wannan sai mu je mu saida mu siya dan roma jimu.
Dan muke idan ba mu da komai idan muka zo dan ba abu ba abin da za mu shi yasa muke zo muna tonawa. Idan muka tona kuma da shi za mu ci kuma da shi muna sha. Shi yasa muke zo wa muke tonawa. Ba mu da kuma wani ai.
Duk da matakai da aka doka don hanawa ko kwace sakuwan da kayan tonon har ma da kame wasu hakan bai hana matasa 'yan mata da samari ci gaba da tonon sakuwa na jikin sabon hanyoyin kwalta da aka yi ba. Muhammad Baki Jamilu babban darakta mai kula da hanyoyi na jihar Difa.
Kun ga abu ne wanda aka zuba kudade masu dan karin yawa aka yi shi kuma yin saboda dan dutse wanda ake tona wanda bai wuce su saida shi ba naira dubu guda 500 hada dubi ma wasu yara saida suke yi saboda shi kuma za a zo a yi ya kawo mana banna wadda ta miliyarori da yawa babu misali.
Akwai matakan da kuka doka a bisa wannan matsala?
Wannan aiki mun yi shi ni da kankai na ma da kaina na sha biya hanya sosai har na gaji mota ma wadda na ciko ta dutse wannan ya hi mota goma da ina kama ina kwacewa ga hannun yara.
A ganin kungiyoyin 'yan gudun hijira karancin kulawa ya saka 'yan gudun hijira 'yan mata da samari wannan halin. Bello Ibrahim shugaban kungiya Gomkuwa mai kare haƙƙin 'yan gudun hijira na Difa.
Matsalolin da suke faruwa musamman ga yara kanana 'yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintar tsakuwa da sauransu ba komai ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki. To gaskiya wani abin ya kasance kamar kusan dole ne saboda babu abin yi. Inda a ce akwai abin yi to lallai za ka samu yara abin da za su iya yi shi ne su tafi makaranta. Amma rashin aikin yi yake sawa yaran kaga sun fita suna neman wasu abubuwan da za su taimakawa kamar iyayensu tunda babu wani taimako da suke samu daga gwamnati ko kuma project.
Matsalar yaki da hana tonon sakuwa matsala ce wanda kowa sai ya kama za a samu mafuta. Usman Ali shugaban matasa na Difa.
Duka duba wannan tonon da yaran suke mutane duk mun sa ido mun bari mun ci ai akwai iko a gari shi kuma mun mance wannan kwaltan ba na gwamnati bane ba na meri bane namu ne na Difa. Da yau in kwaltan nan ta lalace ca za a Difa babu kwalta ba ca za a yi a Niger ba kwalta ko gwamnati ba ta da kwalta ba ko meri ba ta da kwalta. Kenan aiki ne wanda ya kamata mu tashi gadan mu da kanmu in mun ga yara suna irin wannan abubuwan mu dan tsorata su mu hana su su tona.
Difa dai gari ne wanda yake da karancin hanyoyi tun fil azalma. Abubakar Isa Difa Niger sashin Hausa na muryar Amerika.
A gaida Abubakar yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiwa ku jama'a tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali ke fara haska fitila kan rahotannin da ke nuni da cewa ana fuskantar matsanancin karuwar mace-macen aure a dukkan jihohin jamhuriyar Niger. Inda bayanai ke nuni da cewa an fuskanci mutuwa aure sama da 3,000 a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da agadar su rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan samu korafe-korafen neman kashe aure akalla 6 a kuma raba akalla 3 daga cikin su. Rahoton ya kuma nuna cewa shekara ta 2021 ce shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Niger baki daya. Kamar yadda muka alkawarta, mun hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sannin masabubin wannan lamari da kuma hanyar magance ta. Bakin da muka gayyata su ne Hajiya Halima Sarmai Dattijiya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da Malam Sani Sabiu Suleiman, shugaban kungiyar addinin Islama ta ISF, sai kuma Falmata Muktar Taya, shugabar kungiyar matasa. Wakilin mu a birnin Yamai, Sulemin Muni Barma, ya fara da tambayar Hajiya Halima Sarmai yaya suke ganin wannan rahoto, kuma menene suke ganin ya haddasa wannan matsala. Sai ta bayyana cewa
ya a yanzu kamar yadda ake aure haka ake rabuwa, abin ya zama kamar wani ado. Menene ce matsala? Tana ga kowa. Kaga mu a lokacin da muka yi soyayya muka yi aure, uwaye mu sun bar mu mun yi soyayya, uwaye mu sun bar mu mun yi zaman aure. Amma mu a wannan generation ta mu, kamar mu muke ma yara soyayya, mu muke ma yara zaman aure. In iya ce in da ne ya zo ya ka maka zantar soyayya, zaka san na farko yau wace ce ake aure, a wani gida ne, ni wani irin hali gare su. To kaga wannan hali da muka sa gaban nan neman abin duniya, kaga yana kawo cikas din tahiya ta tahiya. Kuma bayan haka yara yanzu wani abu da suke kamar aunawa ne suke, in gani in ina aihuwa ko ban aihuwa. Kaga in aka yi aure kenan, aka yi zaman wata 3-4, aka ga shuru ne za a yi kabintika juna. Ita yarinya daga bangaren ta uwaye su akai ta na abintika ta, shi namiji ko da shi dai yake lahi ba ga gare shi ba yake, kullun lahi ta ake ga mata yake. Kenan su kawai namiji shi yana jiran in aka yi aure bayan wata 3 wata 4 ya ji lalle kam ana jiran wani abu mai muhimmanci. In babu wannan to matsala na ga mace kenan, ka gani daga nan matsala ta wara. Gida biyu ne za a gamu. To kowanne yana neman a zamantakewa ya musguna ma dan uwan shi, saboda kana kallon kaman wannan shi yana so ya ci dukiyata ne. Arme tun lokacin da aka ce za a sa aure, tun lokacin ne ake fuskantar matsala tsakanin gidajen nan biyu, da na uwaye da na amarya da na ango. To tun daga nan abun har ya kai ga zaman su na aure, to ka gani duk waɗannan matsalolin suna ciki.
Falmata, wannan rahoto na IEN ya kwatanta cewar mata su ne suka fi maza kai koke a gaban kwamitin ta domin a raba aure. Abinda ke nufin kamar kusan ku ne watakila ba ku da haƙurin zaman aure a yau, ya aka yi haka?
Lalle yanzu wannan abun ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan adadin da Association Islamic ta bada wannan nata ne, akwai na gidan shari'a na justice, akwai wanda aka yi a gidaje kina sake ki, wannan ba san iyakarsu ba. Wai wannan abin da aka gani ne ake kwatantawa? Lalle in an ce bera na da sata da dawa na da wari, ana iya cewa matan ne za su kai korafi, amma su da kansu mahi yawancin su suke kai kansu hatta kasu ga kai su kai korafi. Na farko kamar yadda mamma ta wadi ne, in kika ga namiji saboda duke shi ake kallo, babu ruwanka, mai ci da ne, mai sha da ne, mutum ne, aljani ne, babu ruwanka. Kin dai ji an ce wani ne yana da kaza, ki yarmi. Amma mata ma ya kamata ku lissawa, lokacin da yake soyayya yana zuwa gidanku, yana Allah Allah marince tai magarba tai ya zo ya hira, yana so ya ganki. Mutunan nan dan yana son ki ne, ya armo ki ya kake gidan shi. Kinin abun da zai sa mijin ki ya zamna ke da shi, ke zaki kiran abun da zai zamna tare da ki. In kin bi kin ce wai dan duke shi zaki arme shi, in kin shiga tashar motar banza zaki sakka wurin walakanci. Abun da yake dama zin tun shi da kanshi ya san da ba son shi kike ba, dan abun shi ne kika arme shi. Na daya. Na biyu, abun da ke kashe arme abu ne da muke so gwamnati ta tashi ta dauki sandar ta ta mulki ta ba magawa kashi dan mai rai wani grupaman da mutane suka kirkiro
kamar kungiyoyin
da ba gaira ba sabab ba dalili
mata ne zan
mata da maza ake gamawa matan army mazan army samari ku gama saboda Allah da annabi dan kasuwa ko mai aikacin gwamnati ko wani mai ciwa-ciwa da kai da baka aikin komai an gama ku an ce da sati sai ka zuba shika takwas to kai mai salar in shika 50 ka zuba wannan meye maka saura in kana da salar in kai dan kasuwa ne wa to matar da baka aikin komai kuma ta sakanta ni aka ce ta shin namiji koma haukaci ne aka ce matar shi na biyayya yana ta shin ya zamna da ita ba zamna da ita ba wannan abu yanzu dai shine ummul ibadi sun mutuwa arni tunda ni na baki ka guda kudin kayan miya sai da rana ta marke ina ce sabu ka ta kwaske na zuwa da sai ba a gidanku ba ake baki ba wani abu kike sida ni dai ban baki ba ina ce ka samu shi
kamar wata adashe ce ta zamani
adashe ce ta zamani a tattara miliyan 2 da jika wane ne a tattara a baki to wannan abu da mun san akwai association gwamnati ko project ke kawo tana tallafa ma mata da matasa su yi sana'a an san inda kudin ya hito an san yadda za a sarrafa shi inda zai shiga to yanzu shi wanga ba gwamnati bane ba wani arete ba gare su ba wani association bace kawai kungiya ce in ma adashe ce ta dala 10 ta dala 20 ta uwaye da kakanni an san wannan babu mace ba a hana ta taikiwa ta kudin kayan machinery amma abun ne ya wuce gona da ili ji ka ta kusa sati kullun in ka zo sati ma taka bata nan ta tai wurin reunion bata ma gaya maka ba kuma jika ta kwas a ce na gama taka wurin ko baka ci da ta ko baka da umarnin komai baka dauka wangare ne mana duk yana cikin abin da ke sa armen nan ya zama ruwan dare ga duniya
malam sani ko malamai me kuka fahimta game da wannan matsala ta yawaitar mutuwar aure a nan jamhuriyar Nijar na farko abin da ke ka mutuwa aure rashin sanin menene aure mutane ba san menene ma auren ba yadda tantu ta gai da sai da akai aure ba irin na yanzu bane ba da akwai kyakkyawar dabi'a to yanzu babu ita aure shi kanshi ibada ne manzo Allah ce aure sunna ta ce kuma wanda ya kwade kan barin wannan sunne to ba ya tare da ni babban matsala ni ina zuwa association islamic ina ganin duk abin da ake gaye ni kana iska in mace kamar da ta kai 200 ko 150 ana neman bigor saki
sun zo neman a ba su takardar saki
amma in suka zo ba su ba ake ana da musu sulhu su je su dawo kamar a samu wata lalle saki halal ne yana hannun namiji amma wani hadisi manzo Allah yana cewa saki halal ne amma Allah yana hushi da shi annabi ke cewa tunkahul mar'atul arba'a ana auren mace hudu na farko kana auren mace dan kyawanta kana auren mace saboda dukiyarta kana auren mace linasbiya saboda kaman babanta yana wani sarki ko yana wani beshi ko yana wani minister ka gane
babban mutum
kana auren mace dan addininta amma manzo Allah ya ce fa alaikum bi zati din na zaba maka wanda ke da addini sar ita ke za ta samu iya masu tarbiya in za ka neman aure bincike ake yi na farko a nemi addini wane yana da addini dan gidan wane ne ai baban shi mutumin kirki ne sannan ita yarinya in ta zo maka da sarmai amma ba ko yarinya wata yarinya sai an soyayya an gashi an lalace sannan sai a zo ayi aure taya za a yi aure da wama bai yiwa ne
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora a inda muka tsaya a bayanin malam mu kuma ji yadda wayar salula ke taka rawa a wannan matsala kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara da malam Sani Sadiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa daga nan sai wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadi duniya.
Da wannan muka zo ga shirin mu na karshe a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogo Najeriya, Niger kamar da tsari wato gwako kenan bukun Ghana, zamu kawo muku wani sabon shirin ciki har da labarin sake wani likita da aka yi a jihar Kaduna. Yanzu dai a madadin Hanifu Kabir Isa da tafiyani da Hamza da ya hada da shi kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kamal Girbin cewa sai sannan.